Sashin al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Rundunar 'yan sanda a nan Kano ta samu nasarar tabke wani gawurtaccen kwarto da ya laɓaɓa ya shiga gidan wata mata, bayan da ballinsa ya tashi ya zaro wuƙa ya caka mata baya, bayan da mijinta ya yi masa ihu shi ma dai ya zaro wuta wuƙa ya caka masa a hannunsa da wuyansa. Dama dai wannan kwarto sun ce ya cima yana bibiyar wannan gari. A yayin da auren ɗan Batta, wato dai auren nan ɗan B15 ya kwanta dama, su kuwa al'ummar garin Kera na ƙaramar hukumar Garko sun yi wa dagacin garinsu tutsu, bayan ƙaƙaba musu wani aure. Shi ma dai samfurin ɗan Batta da wa'ina matsayin kayan ɗaki da kuma lefe. Za mu ji labarin wata budurwa, ita ma dai da ta addabi mutanen ɗan Dinsha Gabas, har ma al'ummar yankin suke zaton anya wannan yarinyar ba dangin jinnuwal insu ba ce. Za mu kawo muku ci gaban tattaunawarmu da matasan nan ƴan mari, ɗanda suka ce rushe tsarin makarantun ƴan mari farar dabara ce, tunda dai sun ce malaminsu sai ya yi ram da wata ƙwaya ja, sannan kuma yake fara dutu. Kaɗan kenan daga cikin kunshin inda ranka na wannan lokaci, sai a gyara zama domin kasancewa da mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama, tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na inda ranka, wanda masu salon magana kan ce kasha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne da wani gari mai suna Wutar Kara, ƙarƙashin ƙaramar hukumar Rano, inda a dubun wani ƙwararren kwarto ta cika, wanda aka ce ya shafe shekara da shekaru yana bin gidan matan aure da 30 dare, inda yake yin ƙoƙarin yin lalata da su. Idan ko mace ta ki ta ba shi haɗin kai, to fa sai zare wuƙa, wani lokacin ma har yankan matan auren yake da ita. Wannan al'amari dai ya dama al'ummar wannan mutanen gari, haka ne ya sanya suka yi wannan riƙaƙƙen kwarto tara-tara. A jiya ne dai dubun wannan kwarto ta cika, bayan da ya shiga gidan wani mutum mai suna Malam Bello a dai wannan gari, inda ya shiga wannan gida da 30 dare, ya kuma nemi sai ya zakkewa matar wannan mutum. Nan da nan shi kuma ya ihu, bayan da ya ihu ne wannan kwarto mai suna Manu ya zaro wata wuƙa samfurin ga yawa jini na wuce, ya daɓa Malam Bellon a wuyansa dare kuma da hannayensa. Lamarin dai babu kyan gani. Bayan da matar Malam Bellon mai suna Inno ita ma ta ihu, duba da cewar ya kusa kai mata farmaki, nan fa ita ma ya samu wannan wuƙa iyanke ta a wuya da kuma sassan jikinta. Zancen nan da nake da ku dai, wannan miji da mata suna can babban asibitin Rano suna karɓar magani sakamakon wannan hali da suka tsinci kansu a ciki. Filin inda ranka ya zanta da Malam Bello da ke kwance a gidan asibiti don jin ƙarin haske dangane da wannan hari da wannan kwarto ya yi masa.
Ƙarfe 3 na dare, mata na ta tsakiya ta kira ni ta ce ranka ta ban ɗaki, ina zuwa. Ya kawo min sara, yana ƙoƙarin shiga dai ya buɗe gidan zai shigo, Allah ya tauna asirinsa. Amma wancan karen ya shiga ɗakin, Allah ya taimaka ba ta yi bacci ba ta juya yaro, kawai sai ta ganin wuƙa ta yi, tana kira na, shi kuma yana kawo mata yanka.
Ita ba dai wannan mata ta bayyana yadda wannan kwarto ya addabe ta tun a baya, duba da cewar matar tana ɗan kan ganiyarta, haka ne ya sanya wannan kwarto ya riƙe mata wuta.
Ije zai lalata, ba a cin masa ba, bai samu nasara ba, Allah ya tauna asirinsa. So biyu izo, izo wancan karen, izo wannan karen. Iyanke ne guri biyu, iyanke mijina guri huɗu.
Yanzu haka dai wannan kwarto ya fada komar 'yan sanda, biyo bayan atara-atara da al'ummar gari suka yi masa, suka kuma kama shi tare da mika shi wajen 'yan sanda na can ƙaramar hukumar Rano. Kakakirin na 'yan sandan Kano DSP Abdul Haruna Kiyawa ya ce sun samu labarin kama wannan kwarto, har ma ya bayyana matakin da za a ɗauka a kansa.
Mutanen unguwa suka shigo suka samu wannan wanda ake zargi da kwartanci, suka yi masa duka. Mun dauke shi da gaggawa mun kashi babban asibitin da ke Rano, amma daga nan kuma an ƙara transfer ɗinsa zuwa babban asibitin Murtala da ke cikin gari. Yanzu haka kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Sifi Ahmad Iliyasu ya ba da umarnin ɗaukar wannan ƙorafi da mai da shi sashen bincike da ke Banfai domin a faɗaɗa bincike.
To Allah Ubangiji ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu, ya sa mu fi ƙarfin shaɗani. Daga batun wancan kwarto na Rana kuma, bari shirin ya dawo gida ya kuma jarce ɗan Dinsha Gabas, inda al'ummar garin suka ce ƙirshi rage, dukkanin mazaunin yankin su har haɗa kayansu su ƙara gaba, biyo bayan da suke zargin wata shu'umar gudurwa ta addabe su, domin ko babu dare ba rana wannan shu'uma a cewar su tana gayyato 'yan rawar banjo da 'yan rawar solo da kuma 'yan kiɗan DJ, haka kawai a dinka sanya kiɗa ana rawa. Lamarin da ya sanya al'ummar garin suke kallon anya kuwa, wannan matashiya ba dangin jinnuwal insu ba ce, wani abin ban takaici yake a dawar al'ummar wannan yanki shine yadda idan ta dasa wannan kiɗa kusan dukkanin islamiyyin garin sai an tashi daga makaranta. Bari dai na gayyato wakilin Aminu Abdu Bakar Noma domin dai warware zare da abawa.
Matashiyar mai suna Maryam suna zarginta da gayyato musu masu kiɗan DJ a wata makarantar Islamiyya, kamar yadda mutanen suka yi bayani.
Ta zo ta kafa DJ, sun zo lokacin makaranta yayi, ta ce su tashi, su kuma suka ce ba za su tashi. Bayan an tashi, ɗan DJ ɗin ta zo ta kama rigima da wannan mata malama har ta mare ta, kuma ta zo ta kirawo samarinta, aka zo aka tafi da wannan mata.
Ita malamar da ke karantar da ɗaliban makarantar ta bayyana yadda rikici ya haɗa su da Maryam ɗin.
Ni dai malamin makarantar magaraba ce, sai na zo na tarar da su suna DJ a filin makarantar. To sai na tsaya, yaran unguwa suka taso suka ce su za su hana DJ lokacin makaranta yayi. Wata daga cikinsu da ta ga na tsaya da tabarma a hannuna, sai ta umarci mai DJ da ita shi. Bacin ya tashi, ita kuma yarinya tana zuwa, sai ta hau zage-zage, kama ni tai da kokawa, sai ta hau ni da doka.
Filin da ranka
yayi bakin kokarinsa domin jin ta bakin wanda ake zargin, hakan ba ta samu ba.
Allah Ubangiji ya sanya a dace da fatan kuma ƴan Hizba za su je su yi aikin su domin dai a zauna lafiya. To wannan kenan. To daga batun wannan matashiya kuma bari shirin ya nausa wata ƙasa daga cikin ƙasashen yankin Asiya, inda filin inda ranka ya cikaro da labarin wani matashi wanda ya auri mata har kusan 60, sannan kuma shi wannan matashi shekarunsa 25 ne kajala duniya. Ko da kire wani bincike ya nuna cewar wannan matashi ya auri waɗannan mata ne domin dai sharbar roman demokuraɗiyya, domin kuwa irin waɗannan ƙasashe duk mutumin da ya auri mace ɗaya to ita ce za ta ba shi sadaki. Lamarin da ya sanya wannan matashi yaga babu abin da ya kamace shi face dai ta auren mata yana ɗiban waɗancan kuɗi, shi ma dai akuyarsa ta yi kuka domin kwarindinar ƴan sanda ta yi ramda shi. Wakiliyarmu Nasiba Umar Madaki tana da cigaban labari.
Mutumin wanda aka fi sani da Bakir ɗan asalin ƙasar India a yankin Islampur ya auri mata 60 ne a cikin shekaru 25 ta hanyar amfani da takaddun bogi na yin baddakama. ƴan sanda a Islampur sun cafke shi ne biyo bayan ƙorafi da matarsa ta 60 ɗin ta yi akan ya karɓi kuɗi kimanin rufi 80,000 ya gudu. Bakir ya bayyana cewa duk da ya auri mata 60 ne a rayuwar shi, yana da ƴaƴa 7 ne kacal a duniya. Ya kuma ce auren ya zama mai tamkar sana'a ne domin yana yin aure ne ba don komai ba, sai don kuɗi.
To a gaida ni sai ba, amma kuma duk wanda ya ƙware rumbunsa an ce ya san inda toka take tsada. Yanzu kuma sai ci gaban tattaunawarmu da matasan nan ƴan mari da zakara ya ba su sa'a, inda guda daga cikin su ya gano cewar ashe malamin nasu ma shi kansa yana buƙatar saiti, yana buƙatar a ɗaura masa marin, domin ko guda daga cikin ƴan marin ya gano ashe cewar malamin yana kwankwaɗar wata jar ƙwaya, sai ma ya sha ta yaram sannan zai zo ya fara duti. Ajiyan guda daga cikin su ya ba da tarihin cewar bai taɓa ganin an rataye mutum ba sai a India, amma kuma sai gashi ta faru a kansa, inda ya ce watakila yana dai zargin aikin waccan ƙwaya ce. To a yau za mu ɗora da ci gaban tattaunawa mu da wannan matasa, inda guda daga cikin su yake cewa akwai tarbiyya a rashin tarbiyya.
Amma dai ainihin karatun gaskiya babu shi a cikin gidan, domin ni tsawon kwanakin da ne a gidan gaskiya bai fi so biyu ba ne zuwa so uku aka kira ni aka karanta mun allona. To gaskiya akwai lalacewar tarbiyya na farko, domin za ka iya zuwa gidan da ƙaramin laifi ka haɗa ka da mai babban laifi kuna rayuwa waje ɗaya da shi, ko kuma laifin da ka je da shi ka neman kallon babban laifi ne, to da ka je sai kana ganin laifin da ka je shi ashe ba wani laifi ba ne. Eh, akwai azabtarwa gaskiya.
Allah Ubangiji ya sanya mu dace, amma dai za mu ci gaba da ɗorawa. Kuma har yanzu dai al'umma na ci gaba da cewa rushe makarantun ƴan mari ba zai fi haifar da ɗa mai ido ba. Kuma a jiya ma an ga yadda ƴan marin suka fara ɗaukar matakin ramuwa, inda suka fara kaiwa malaman nasu hari. Allah Ubangiji ya sanya mu dace. Kafin mu leƙa ga teburin ƴan talla ƙarƙashin Alhaji Aminu Bello, bari inda ranka ya gayyato Amina Hamisu Isa wata ta leƙa shafinmu na Facebook, har ma ta tattaro mana ra'ayoyinku da kuka tafka kan kanin labaran da muka rigaya muka ba ku a jiya. Amina, in kin shirya gare.
Za mu fara da ra'ayin Kabir Y. Usman da ya ce, to malaman mari, ai sai ku garzaya zuwa gwamnati don samun mafaka tun kafin a kai ga ramawa kura aniyarta. Sai ra'ayin Tasiu Aminu Bebeji da ya ce, wannan hukunci ya yi daidai da aka yi wa lecturer, domin gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah. A nasa ra'ayin Umar Kabir Yalwa cewa rurrufe makarantun mari abu da ya dace ne, sai dai ya kamata mahukunta su yi duba na tsanaki akan makomar waɗannan kan gararin matasa domin gudun abin da ka je ya zo.
To a gaida Amina. Masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Allah. A yayin da auren ɗan banta na 215, wato dai auren nan na naira 10,015 da aka yi yayinsa a baya, har ma ta kai mahukunta da masu ruwa da tsaki sun tashi haikan wajen gani an daƙile wancan aure. To kuma kwatsam sai ga dagacin garin Kera na ƙaramar hukumar Garko yana neman dawo da barabana. Watanni uku da suka shuɗe dai wannan dagacin ya tara dukkanin al'ummar wannan gari na Kera, ya kuma sanya san ƙira da ya yi shela cewar duk wanda zai aurar da ƴarsa a wannan gari to babu shakka kuɗin da za a bayar shine naira 130,000 da ɗoriya. Idan kuma bazawara ce to kudinta shine naira 50,000 ya kuma ce duk mutumin da iketa wannan doka da ya sanya to babu shakka zai dandana kudarsa lamarin da ya sanya al'umar garin ke tambaya cewa to idan sun bada ƴaƴan su shin ina butun kayan daki ne ina kuma butun lefi lamarin da ya sanya al'umar garin suka tashi haikan domin ganin sun dakile wannan batu da wannan dagaci ya zo da shi ko da yake dai sun bayyana mana cewa sun ce sun yi duk mai yuwa wajen ganin an dakatar da dagaci kan daukar wannan mataki amma fa hakan su bai cimma ruwa ba sannan kuma sun bada cewa tun lokacin da aka sanya wannan doka har kai zuwa yanzu ba ai aure ko guda a wannan gari ba lamarin da suke ganin cewa da alama idan suka zuba ido za a iya barin su a tasha
sunana Ado Saidu Kera kusan kamar wata hudu da suka wuce bayan mun ji dagacin garin mu yayi yeko akan cewa ya yankewa ƴaƴan mu sadaki naira 137 iya abinda iya da aka karba kenan duk wanda ya tsallaka haka to hukunci zai hau kansa sai ya sa an daure mu kuma ga cewa ba mu amince da wannan ba saboda a ce an yi aure babu zani ko kwaya daya babu kayan kulliya ko kwaya daya halin da ake ciki yanzu mu ba mu amince ba dan da mun amince ba za mu magana komai ba amma rashin amincewa ta sa muka nuna masa cewa to abinda ba daidai bane a bar mu yanda muka taho sama da shekara 100 baya
ya yanke an kera gaba daya sadaki naira 132 kuduruwa babawara kuma 50,000
sannan kuma al'umar garin Keran sun kara da cewa ba za fa su bar maganar anan ba domin kuwa daga nan sai hukumar karbar korafe-korafe da yaki da cin hanci da rashawa domin dai ganin yanda za a yi kokari a magance musu wannan matsala wacce suke ganin idan aka kyale ta to fa ruwa zai kare wa danka da kuma bai gama wanka ba filin inda ranka ya tuntubi daga cin garin Kera wato Malam Bello Musa wanda ya mana karin bayani cewa ai kusan dukkanin al'umma garin sun yarda da wannan mataki da ya dauka na sanya wannan doka ta kaide kudin sadakin aure ga kowace iya a wannan gari na Kera amma ya kara da cewa limamai da malaman garin sun amince da hakan amma kuma bai mana bayanin yanda kayan daki da kuma lefe zai kasance ba sai a biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba Allah ya sa mu dace ita ma da rundun ƴan sanda a nan Kano ta sanar da karin gano wani yaro guda daya kaga kenan yara 10 kenan daidai wanda ake zargin shi ma yana daya daga cikin yaran nan guda 9 da aka gano daga can jihar Anambra wanda aka sace da kanan Kano wannan dai gagarumin nasara ce ga al'umar jihar Kano har ma kakakin rundun ƴan sandan Kano DSP Abdullahi Haruna Kiyawa yayi karin haske kan ci gaba da fafutuka da kuma farautar waɗannan yara da ake zaton shi Paul da matarsa sun sace sun kai can zahar Anambra sun sayar Allah ya taimaki rundun ƴan sandan jihar Kano anan kuma an kira ga iyaye waɗanda suka haifi ƴaƴa masu fama da lalurar kwakwalwa wato dai irin yaran nan da ake haifa a shanye waɗanda ba sa iya takawa ko ina suna daki a jibge sai dai wani lokaci kaga sun kamu da cutar jijjiga musamman idan sauro ya cije su a yi tafiya asibiti ana kwantarwa wata gidauniya a jihar Kano karkashin wata ungiya mai suna Hajjiya Ramlata Halilu Muhammad wacce ita ba a baya dan ta gamu da wannan lalura amma da karshe ya samu sauki sakamakon kokarin da take masa haka ne sanya wannan mata ta shirye wani gagarumin taro domin da ya koya iyayen da suke da irin waɗannan yara yanda za su tarerayi ƴaƴansu su kuma koya musu al'amuran rayuwa wakiliyar mu Zulaihat Yusuf Aji ita ce ta halarci wannan taro ga kuma kunshin rahotanta
a ƙarshen makon da ya gabata ne wata kungiya mai tallafawa iyayen yaran da suka haifi yara masu lalurar kwakwalwa mai suna Beyond Learning Empowerment Initiative ƙarƙashin jagorancin shugabar kungiyar Hajjiya Ramatu Halilu Muhammad ta mika kayan jin kai ga iyayen waɗannan yara da aka haife su da lalurar kwakwalwa a wasu makarantun gwamnati a nan Kano yayin tattaunawar mu da shugaban kungiyar ta yi ƙarin haske akan yanda ya kamata iyayen da suke da irin waɗannan yaya su maida hankali wajen kula da rayuwarsu da kuma lafiyarsu
wannan abin ba fadan mutum ɗaya bane na kowa da kowa ne daga ni ke kowa we have to be very supportive da yaran nan su ma suna son kulawa kuma in sun san ibakin da ke musu dariya sun san inda da ke son su da ke musu kallo mara dadi sai kin kan ba su da hankali da hankalin su da wayan su so ni programs din mu ba fata na ba an tsaya a Kano ba bi iznillahi ta'ala ina so in taba the whole 19 states of the northern region shine fata na
haka zalika shugabar gidauniyar Hajjiya Ramatu Halilu Muhammad ta gudanar da taron karawa juna sani wanda aka gayyato makarantun gwamnati da ke nan jihar Kano sama da guda 50
to a gaida Zulaihat da fatan Allah Ubangiji ya yaye wa irin waɗannan yara lalura da take damun su anan kuma wani bawan Allah mai suna Jamilu Anas wanda yanzu yake can kwance cikin halin rai kokoi mutu kokoi domin kuma mahaifiyarsa da wacce take ta dawainiya da shi ta ce kullun yana daki a kwance sai dai ba haya da fitsari da komai anan yake mahaifiyar tasa ta ce ta gaji da dawainiya ta kuma kai shi asibitin koyewa na Malam Aminu Kano an kuma rubuto mata kudi har naira 25,000 a matsayin kudin da za a yi masa gwaje-gwaje da makunguna mahaifiyar ta ce ba ta da shi kuma tana neman taimako a wajen kuya bayin Allah sai kuma takardar Yusuf Alkasim wato dai wani yaro dan shekara 5 wanda ya gamu da lalurar kansa an kuma yi masa aiki amma kudin da za a rinka yi masa allura ta mako mako abun fa ya gagara har ta kai mahaifinsa Malam Al-Qasim ya shigo da takaddarsa daga asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda yake neman naira 180 a matsayin kuɗin da za a ci gaba da kula da shi da allura sai kuma takaddar wata baiwa Allah daga asibitin Waziri Gidado mai suna Fatima Ya'u wasu take neman taimakon ku ya bayan Allah da ku taimaka mata da kuɗi naira 500 a matsayin kuɗin da za ta sai magunguna a wannan asibiti sai kuma takaddar wata baiwa Allah mai suna Hafsatu Shaibu Bagoburi wasu take fama da tabin kai har ta kai asibitin masu tabin kwakwalwa na Dawanau ya rubuta mata tsaba kuɗi naira 31 a matsayin kuɗin da za a yi mata gwaje-gwaje da magunguna ta kuma ce ta jima tana zuwa wannan asibiti har ila filin inda ranka ya karɓi takaddar wata ɗaliba da ta samu gurbin karatu a jami'ar tarayya da ke Dutse wannan ɗaliba ta ce iyayenta sun iya bakin kokarinta inda take roƙon ku ya bayin Allah da ku taimaka mata da naira 54 domin dai ta samu ta fara karatu a wannan jami'a fatan za a tara agaza musu gaba daya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Amina Abdu Baka Noma sai Amina Hamisu Isa da Nasai Umar Madani Abdurrahman Hamis na Madina suka sarrafa na'ura domin sada da ku ni kuma Yusuf Al-Abdalla nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh